بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أيما تشوان وني من البركة نا أصبر در الله دي وان دي داتي لإشرين دبوكي دوتان ربيئين الآخر bayin hijrar ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 11 da watan 11 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da halkar mu ta karatun littafin hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta Kimitau a wannan gari na Tawa jamhuriyar Niger wanda muna nan a cikin littafin Umdatul Ahkam wanda yau zamu tashi darasi na 27 da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako wanda kuma zamu tashi a cikin babi na uku littafi na uku a cikin wannan littafi bayan mun yi kitabul tahara muka yi kitabul salati yau zamu tashi kitabul janaiz da yadar Allah subhanahu wa ta'ala malin yace kitabul janaiz akwai bukatar musammi ne ma'anar al janazatu ko kuma al janaiz al janaiz jam'u janaza idan aka ce al janazatu bi fathil jim ko bi kasriha duk da wasu kan ce bil kasri afsah al janazatu ana nihin gadan da ake dora mamaci a kai shine ma'anar janaiza janaiz ko kuma mamaci shi karan kansa ana ce masa janaiz to mamaci na da hukunce da dama da ya kamata a kiyaye wanda Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya iya kokarin sa wajen tattauna tun daga jiya yadda ake jiyar musulmi har zuwa lokacin da Allah ya masa wafati har bayan rasuwarsa ya kamata a yi wannan karatun akwai bukatar dukkanin musulmi ya dinga bibiyar sa saboda abu ne yana faruwa da mutum yau da gobe ko bai faru gare ka ba yau gobe ka kasance gare ka kaga akwai bukatar ya zamanto kana da masaniya akan yadda musulunci ya karantar da jana'iza wani fa in aka masa rasuwa sai dai ya nemo wanda zai wanke dan uwansa ka dubi duk kusancin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Abubakar su Umar su Usman da annabin Allah ya kwatanta wa Allah ya masa wafati ba su suke masa wanka ba kafin manzon Allah ya rasu sai da ya wasiya cewa in ya mutu su al-Abbas su wanke sa dangin sa makusanta to kullun janaiza ɗan uwa dangi na kusa su suka fi cancanta da su yin mutun sutura wannan shine karantarwa ta addinin musulunci amma idan ya zamanto sun jahilci abun to kuma babu laifi sai su nemo amintacce su ga sun aminta da shi ya gabatar da abun amma son bukata su aka fi son su gabatar da wannan abun musamman ma yi ma mamaci wanka ba kowa ba ake yarda yawa gawa wanka to za mu zo mu ga irin hukuncen da ya shafi wanda yake Allah ya masa rasuwa to ya kamata a yi tun dai farin musan cewa na farin na daga cikin haƙƙin musulmi wanda yake mara lafiya in ka ji bai da lafiya ka je ka gansa kamar da hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haqqul muslim ala muslim sittun ko a wata riwaya khamsun haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar wata riwaya guda shida daga ciki kuma shi da akwai iyadatul marij, ziyarar marar lafiya. Idan ka ji an ce wani bai da lafiya, a matsayinsa na musulmi haƙƙi ne da yake biyarka ka je ka gansa, kuma in ka je kai masa addu'a. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wafati ya masa rasuwa, to akwai abin da ake buƙatar a kiyaye. Na fari a shafi masa idanu, domin rayuwa idan ta fita idanu na biyarta, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kuma wanda ke jiya akwai buƙatar ya san ilimin jiya. Daga cikin ilimin jiya shine ya san irin ha'irin abin da ya kamata a dinga faɗa masa shi marar lafiya, sannan kuma ya san irin kalan maganin da ya kamata a yi masa, sannan kuma ya dinga kula da ibadar shi wanda bai da lafiya. So da yawa za ka ga mutane din bila adadi suna jiya, amma ba su damu da wanda suke jiya in lokacin sallah ya yi ba su ce masa ya tashi ya yi sallah. Daga ko gobe idan kana jiya a gida ko a asibiti, wanda kake jiyar sai lokacin sallah ya yi, lokacin da lokacin ya shigo yana fallike kuma ya san abin da yake yi, to haƙƙi ne a kanka kai ka gaya masa cewa ya tashi ya yi sallah. Ko da ko baya iya tashi, to ya yi taimama in bai iya yin arwallah kenan ko? Idan baya iya arwallah sai ya yi taimama, in kuma bai a kukui masa, sannan kuma sai ya yi sallah ko da a kwance ne. Ina fatar mun fahimta. Ababen suna da yawa ƙwarai da gaske. Na farko abin da ake da bukata idan mutum ya mutu shine kafin ya mutu a dinga lakana masa kalmar shahada, kamar da maza ce laqinu mautakum la ilaha illallah, ku dinga lakantawa ba'ala, kuna fada yana fada, kuna fada yana fada, shine talqini. Ka fada wa mutum abu ya maimaita, to ku dinga fada wa mamatan ku la ilaha illallah, domin idan mutum ya cika da ita ya yi nasara a rayuwa. Idan Allah ya masa wafati ka rihe masa, ka rihe idanunsa, ka shafi idanunsa, sannan kuma sai a rihe sa a juye da shi ya kalli alƙibla kafin a zo a yi masa wanka. Abu na biyu da za a zo kuma shine na uku shine a yi masa wanka, a sa masa likafani, sannan kuma a je a kai sa a makwancinsa, kuma sai a biye masa da addu'a, sannan kuma a yi ƙoƙarin a biya bashin da ake biyarsa. Abiya bashin da ake biyarsa, alƙawalin da ya yi alƙawali, a yi ƙoƙari a cika waɗannan alƙawalin. Wannan iya a taƙaice abin da ya kamata mu ɗan sani game da wannan abin. Malam ce babu fi salati alal ghaibi wa alal qabri, babi da ya zo ya karantar da mu abin da ya shafi halaccin yin sallah ga wanda babu shi nan ya mutu, ko kuma wanda ya kabarin kabari, kai sallah ga kabari. Mutum ne yana libi misali, ko Abidjan ko Gabon ko Senegal, sai Allah ya yi masa rasuwa a matsayin ku na ƴan uwansa, ko in yi masa sallah ko da babu gawar nan tare da ku. Mun fahimta hadisi ga hinan za mu karanta hadisin da al-Imam al-Bukhari fitar da shi, hadisi mai lamba 1245, hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda, a cikin littafin Aunatul Ahkam hadisi na 152. Malaci an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an samu daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda, kala yace na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutuwan Najashi fil yawmil ladhi mata fihi, a ranar da ya mutu a cikinta, radda ya mutu a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutuwarsa. Wa kharaja ila al-musalla, sai annabin Allah ya fita shi da sahabbai zuwa wurin sallah filin idi da ake yin sallah, fa saffa bihim, sai ya sa suka yi sahu su sahabbai, wa kabbara arba'an, kuma ya kabbara guda hudu. Jama'a mun fahimta wannan hadisi, inji malamai suka ce yana karantar da mu abu guda biyu. Abu na fari halaccin idan mutum ya mutu a bada labarin mutuwarsa, a bada labarin mutuwarsa, Allah ya mawane rasuwa. To lokacin da manzo Allah ya samu labarin rasuwar Najashi, wanda da Najashi sarkin kasar Habasha ne, kasar Ethiopia a yanzu, Habasha a da, yanzu kuma Ethiopia, wanda ya baiwa musulmi gudunmuwa a rayuwa, kuma ya taimaka musu lokacin da suka boro Makka, suka zo nan Habasha har so biyu ba. Asalin sunansa yanzu malamai suka ce Ashama, wanda ya mutu ne a cikin watan Rajab a shekara ta 9 lokacin da ya rasu manzon Allah sai ya bai wa sahabbai labarin cewa fa dan uwan gudan ya musulunta shi ma dan uwan ku Allah ya masa rasuwa da yake Habasha to babu gawar anan sai manzon Allah ya dibi sahabbai suka je bakin inda ake sallar Eid saboda yana dokar mutane biyawa ko da man sallar gawa ana bukatar a samu al'umma to sai ya fita da sahabbai anan fa saffa bihim sai ya sanya suka yi sahu su sahabbai sahabbai sai suka yi sahu wa kabbara alaihi arba'a takbirat sai kabbara guda hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda hudu tsakanin kowace kabbara da kabbara akwai abin da ake karantawa wanda zamu zo akan sa insha Allah mun fahimta daka daga yau idan dan uwan ka ya rasu na wata kasa ba shi a kasan nan ba gawarsa to ya halitta ku ɗan uwansa fi masallatul ghaib jama'a mun fahimta to sai dai a wannan karkashi wannan hadisin malamai sun yi sabani kan salatul ghaib malaman malikiya da kuma hanafiya suka ce la tushra ba wajibi bace ba dole bane suka ce ba dole bace sai suka ce masa me suka ce ba dole bane kuma ga manzon Allah yayi suka ce ai wannan abun khasun bihi abun ya keɓanta ne da manzon Allah sallallahu alaihi cikin khususiyatir rasul abinda manzon Allah ya keɓanta da shi sai dai malamai irin su al-Imam Shafi'i da kuma abinda yake al-mashhur wajen al-Imam Ahmad bin Hanbali sun tafi akan cewa ya halitta idan mutum ya mutu a masa sallar gawa ina fatar mun fahimta ya halitta a yi masa salatul ghaib idan babu shi ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى إن كان الغائب لم يصلي عليه صلي عليه هذه القضية يجي شيء أتاش فتواه إذا انتم باب واندي ما الصلاة تنم باره شيء ما الصلاة إذا انتم باب واندي ما الصلاة أما جاء أبونا وصبع لصلاة في أكي وانا شيني رجها أبونا أكي ترجيه أكي شيني إذا صلى الجاوة صلاة الغائب أنا ينتني ومتن إذا هر إذا منتو متن كريكيني إن إذا منتو متن إني وأنا كريكي تزاي مس صلى الغائب كودا وشان أي مسا وأنا شين فتور ما لم يأكل وأنا أبون وما الله سبحانه وتعالى إلى تدم أما إن إذا منتو بين وتفعل لا بع متن كريكي بني تزاي أجد شيبا ولهي كونا بس يكون يبا أما إن إذا منتو متن كريكيني in ya zama mutunan kirki ne to ba laihi a taro a masallatul ghaib mun fahimci karatun ko Allah subhanahu wataala ya datar da maliki a cikin wannan hadisi har yau amfani to me amfani yau mace sallah mutane biya ba san muhimmanci ba da amfanin aiwa gawa sallah wani kawai dai yana ganin dai kawai ana zuwa ana yi amma ka tambaye shi wane menene hikimar aiwa gawa sallah wallahi bai sani ba haka ne to miye hikimar yiwa gawa sallah masu da suna daga cikin hikimar yiwa mamaci sallah ya annaha shafa'a shafa'atun wa du'a'un min ikhwanihi musallin kamar tana fansan sa ita sallar sannan kuma addu'a ce ita ma'anar sallah addu'a ce wa ƴan uwansa musulmi masu sallah sun taru su da masa addu'a wannan shi ne babban manufar a roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala gafara sannan kuma a roƙa masa Allah ya bai bada ikon bada amsar abin da za a tambaye sa sannan kuma a roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ji kansa ya gafarta masa wannan shi ne babban hikimar sanya hikimar sallar gawa in ji malamai abu na biyu idan mutane na da yawa ba laifi a ɗiba a je masallacin idi a yi wa gawa sallah ba laifi idan mutane suna da suna da yawa kuma ana buƙatar halartar al'umma mai ɗimbin yawa a wajen sallar gawa kuma za mu ƙara fahimta cikin wannan hadisi cewa sallar gawa raka'a hudu ake yi ai kabbara hudu afwan ba a ruku'i ba a sujuda ba a sujuda babu ruku'i a ciki za a yi kabarbari ne guda hudu kadai ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta to kuma sai abin da ake cewa to me ne ake cewa cikin wa'annan kabarbarin me ya kamata a fada wani fa kawai zuwa ne yake wallahi ya tsaye
Allah su zo su yi gaba gaba kuma su yi gaba gaba ba gaba ne su ne gaba gaba
mun taba zuwa wata sallar wata gawa wani dacci na tare da ni ana sallar yana ji abin da yake karantawa ya abun ai ah hawla wala quwwata illa billah akwai jidali wallahi to me ake karantawa a sallar gawa malai suka ce abin da ake karantawa a sallar gawa abu da fari din kai kambara ta fari kace Allahu akbar to ana karanta fatiha ne fatiha ake karantawa to malamai sun yi sabani anan za a yi du'a'ul istiftah ko ba za a yi ba za a yi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka nasiruddin albani ce za a yi wasu malamai suna ganin ba za a yi ba ko kun fahimta amma dai albani ya faɗa a cikin safar salat cewa shi yana ganin dacewar yin wannan addu'ar sai a karanta fatiha daga farko har ƙarshe da kuma fatihar in za a karanta sai an yi isti'aza da basmala a'udhu billahi samil alim min al-la'in ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wanda wannan ma cikin sallah ya tabbata in jina sun dinga albanci wa manzon Allah yana yin wannan idan aka yi isti'aza aka yi basmala sai a karanta alhamdulillahi zawwa karshe fatiha kenan ko to idan aka yi da fatiha sai ai kabbara ta bi Allahu akbar to ana daga hannu ne kawai cikin kabbara ta fare in ka ce Allahu akbar ta farko to ta wulatar sauran kabar ba sai ka daga hannaye ba za ka yi kabbara ne ba tare da daga hannaye ba kun fahimta kabbara ta bi sai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam salati kai annabi Allah salati Allahumma salli ala Muhammad hadha wa salatul ibrahimi za ka yi fa duk wani salati bai kamata kai shi ba anan sai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam a kabbara ta uku to sai kai mamaci addu'a roƙa masa Allah gafara Allahumma ghafir lahu warhamhu ba lai ma ka kira sunan shi Allahumma ghafir li fulan warham fulan ka ce masa addu'a iya abin da ka iya na addu'a da mamaci ta neman gafara Allahumma thabbit fulan Allahumma abdullahu duk abin da ka san ka iya na addu'a to a wannan raka'a ta fa kabbara ta uku ake so kai ta hudu malamai sun yi sabani akai me za a karanta suka ce kawai ba a karanta komai za ka dan yi shiru ne sai kai sallama wasu ka ce a za ka ƙara yi masa addu'a kuma kai wa sauran musulmi addu'a iya yadda ake sallar gawa kenan jama'a mun fahimta li yuballigha ash-shahid al-ghaib li yuballigha ash-shahid al-ghaib wanda kina sai isa mun wanda baya na saboda akwai karancin ilimin wannan abun kwarai da gaske a cikin al'ummar mu wallahi akwai matsala har yanzu wasu ba su san yadda ake yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to daga nan kuma da an kare sallar shi kenan kuma sai a je a kai sa kabari to shi ma nan kabarin ba kowa bake zuwa ya tsaya a kai dole ma'abuta gawar suke da haƙƙin zuwa su sanya cikin kabari amma wai sai ga gadiyar mamacin nan kuma sai ga wasu sai wasu ke zawa su ba bake ri wa'annan yaran iyar su suka fi cantanta da sanya baban su a cikin gidansa makwancinsa mun bace karatun الله إذا تبدأ حديث نجبا الحديث الرابع والخمسون بعد المئة حديث ندريد أربعين ندريد حمسين دهدو عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس الله يكار مسير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تبس ما أيكين الله صلى على قبر النبي الله يا صلى وقبري بعد ما دفن ما ينبس نساء وإنما كان الجماعة wannan hadisi malamai sun ta maganganu a kansa shin ya halitta mutum ya mutu baka san ka ya mutu ba sai a cika tambaya ina wani a ce ai Allah masa rasuwa suka ce shi ma wannan wanda annabi ya yi wa sallar annabi ya tambaya ne bai san ya mutu ba sai ga kabari mutum ne ya mutu da dare a autar waya aka ce cikin dare ya rasu sai aka masa jana'iza da daren da aka wuta shi gari sai manzo Allah ya kabari sai ke tambaya wannan kabarin waye aka ce kabarin wani ne shi ne Allah ya ma rasuwa to lokacin sai manzon Allah ya masa sallar gawa sai ba sallah yana cikin kabarinsa kun bai ci karatun na'am jama'a mun gane annabin Allah sai ya a kabarin sai masa kabbara guda ya masa sallar gawa wannan malamai sun tattauna akan wannan za mu zo mu gansu insha Allah da haka fa kabbara alaihi arba'a ay salla ala qabrin ya salla akan kabari ba'da ma dufina bayan an turbide sa an busine sa fa kabbara alaihi arba'an sai annabin Allah
sallallahu alaihi wasallam yayi masa kabbara guda hudu kamar da muka ambata yadda ake yi suka ce wannan daga cikin kyakkyawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake sifanta da shi akwai tausayi da kuma tausiyawa al'ummarsa ba wani sahabi da wani abu zai faru shi face manzon Allah sai ya tambaya har akai ma wannan sahabin janaiza manzon Allah bai sani ba sai ya tambaya ina wani sai ga ce Allah masa rasuwa ga kabarin sa nan to lokacin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah saboda sallar manzon Allah sakdu lil mayyit ko addu'ar manzon Allah ai natsuwa ce wa mamaci shi yasa ai Allah ya hana wa manzon Allah yayi munafikai sallah wala taqum ولا تصلي على احد مات منهم ابدا ولا تقوم على قبره مشركان كذلك كسكره كاي النبي الله كاي دغنغنچين يي صلاه وين سكي مشركاي kuma kanka tsayo akan kabarin su dan lokacin da Abdullah ibn Ubay bin Salul ya rasu dan sa ya so manzo Allah ya masa sallah Umar dan Khattab ya kusace yace annabi kai za ka yi masa sallah yace a bada rigar Umar ya hala saboda ya kawo musulunci cikas to munafikai da mushrikai ba a yi masa sallah kuma ba kowa bane dan ya musu zaka ji jina'izar sa ba kowa bane wanda yake kahiri ba ina kaina shi na'am tafadal eh
su dole su ma je jama'a
dan uwan shi addini su ke alaka da shi idan mutum yana dan uwa kirista sai ya mutu to baka da alaka da masa jana'iza saboda ba musulmi bane ana yin sallah ne da wanka da wanda yake musulmi wanda ba musulmi ba ko wanda aka san ma bin sallah in ya mutu ba wata sallah da za a yi masa ina cikin gida tare da ku ba ku da ba musulmi bane Allah ya hana manzo ce wala tusalli ala ahadin mata minhum abadan wala taqum ala qabri Allah ce karka kushkuru kuma sallah mun bayyana wallahu ta'ala alam Allah ya rufa mana asiri to dan haka a wannan hadisi ijma suka ce za a doki darasi kamar haka darasin farin ya halitta ayi an shar'anta yin sallah da kabari duk da wasu malamai sun yi raddi akan wannan su suka kayyade suka ce in kabarin bai huce wata guda ba in ya huce wata guda to ba za ka yi mai sallah suka ce a'a sai in jikinsa ya ala tunanin jikin ya narke ya dage to a lokacin kake da damar ba za ka yi masa sallah ba wasu suka ce a'a kawai suka ce tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to babu wani a cikin kawata guda ko kuma kaza a'a in dai ka ji wani ya rasu baka samu damar masa sallah ko kuma kaga kabarin sa to za ka yi masa sallah ta abin nan salatul janaiz ina fatar mun fahimta wanda wannan shine fatawar ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala yace an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا كسنتي إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر يتي من ذن الله يا كسنتي إذن بيسامي مقاوى صلى با هل أكتر بديتا تو يهاري يكي زوى القبر انتي مت صلى شيء النبي الله تو تند النبي يهي كما الله يتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تو كو شعر يأتي كوكو الله يدا تردم سنكم أبنى بي أموى أن صلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر yin sallah ga kabari kamar kai sallar ghaib ce wanda baya nan kamar kai ne ina fatar mun fahimta sai hadisi na gaba shi kuma zai karantar da mu yadda ake yin likafani aha
yin sallah
ne a dawo tsakiya namil ne a dawo wajen kai idan aka zo sallah wa mamaci ana gabatar da shi namiji ne akan mace ya zama to gaba ta gaba duka mun fahimta gaba za a sanya shi gaba daya wallahu ta'ala alam mun bayyana wannan ko saboda ana tara gawaki guri guda a wasu sallah duka wannan ya tabbata a sunna ana tara adadi na gawaki a guri guda a wasu sallah aka ce misali sai a ce ga mutum 50 sun mutu kai lokaci guda sai aka ce za mu sallah daban-daban kaga ai an dauko shi dali eh wannan liman ke sai ya ce ya koshi da yawa ba haka bane kuma ga mutanen yanzu ɗan a cikin mazani ɗan zahi ne yanzu nake cewa Malam Umar wai mutane ba su da hakuri ana yi da jinaza kowa bin ba mai tsayawa kowa gudu yake tai kaga tun cikin matsawata mutum zai rike moto kuma wallahi sai an kai mutum an bar shi nan daga gudu gidan ne ake fa duka gudan gidan ne ake gudu sai an waye gari wata ran an kai mutum an ajiki Allah ya sa mu je a sa'a shi ne za mu yi fata kawai kai roƙon Allah ya saka cika da imani kuma yanzu duniya nan duko ka mutu ka samu mai maka addu'a ma sharafi ce ka mutu ka samu mai maka addu'a wallahi ba karamin alkhairi bane gare ka ka mutu ka bar wanda za su maka addu'a ba karamin alkhairi bane to yanzu ya ake yin likafari mala yace alhadi babu fil likafat babu fil kafni babu da zai kanta da mu likafani alhadith as-sami al-khamis wal khamsuna ba'da al-mi'ah hadisi na 155 أن عائشة رضي الله عنها أن سامد عائشة الله يقارى مطير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس ما أيكم الله كفن في ثلاثة أثواب أيوة من زن الله لكفني قدا قدا أخ إن جاء عائشة وما تروى ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تتي كفن رسول الله ai sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin manzan Allah ai masa an yi masa kaul kafani guda uku yamaniyatin bidin sahuliyatin wa innan tubabin lakafadin da ake kawowa daga kasar Yaman shine yamaniya wanda ana saka su ana saka likafadin a kasar Yaman shi da shi kuma bidin farare sahuliya wanda aka saka da abduga da koton da kada kaji abin da aka yi manzo Allah ka fahimce shi kelle ne guda uku wanda aka yi su wanda ake sakawa a kasar Yaman kuma ana farare ne sannan kuma ana yin su ne da abduga da kada tace laysa fiha qamisun wala imama babu riga ciki kuma babu rawani da aka yi manzon Allah jana'iza aka sanya sa cikin tufafinsa babu wata riga da ake yi kuma babu wani rawani da aka yi masa kusan akwai masu yin abin nan sai a ce akai matela yahudi ana hudi kewa ko ake baɗin kewa to manzon Allah bai masa wannan ba sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani rawani da aka dawo manzon Allah da kai mun bayyana da haka ashe in muka kalli zahirin wannan hadisi in wa yana karantar da mu rihimar mace idan ya mutu na daga cikin abin da ya kamata a lura a masu sutura a sanya masu tufafi kaga shi mamaci saboda buƙatuwarsa da sutura har riga guda uku ake sa masa ƙalle guda uku shi yasa suka suke cewa sitratul mayyit a'zamu min sitratil hayy wa aula bil inayat awa mama ci sitira shine mafi dacewa da kuma abin da ya kamata a maida ma hankali bisa da sitira wanda yake raye to shine kafadin da kudin wa ake sayowa da kudin mamaci ana sayar da kafadin ne da kudin mamaci amma idan wani ya soye ka kun babu laifi idan aka rasa misali in aka rasa ba wanda ya sayo to cikin kudin sa za a cire sai a je a saya masa wanda wannan daga cikin abinda abu guda uku da ake yi na dukiya idan mutum ya mutu da farin duk bashin da ake biyar sa za a biyar masa na biyu sannan kuma duk wani abu da aka bada na jingina aka bashi na jingina za a mayar da shi wayance su kuma su kawo za shi mai da abin da ya jingina su kawo dukiyar mamata sannan kuma za a dubi wani alkawali wani alwashi da yayi wanda bai wuce ɗaya cikin ukun dukiyarsa ba sai a gabatar yanzu misali sai mutum ya bar miliyan 15 sai yayi wasiya cewa in ya mutu a gina masallaci na miliyan 7 cikin kuɗinsa ba za a yi ba tun da kaga ya wuce ɗaya cikin ukun dukiya amma miliyan 5 za a yi cirewa ƴanciyar in bai wuce ƴanciyar ba to za a yi in kuma ya wuce ƴanciyar ba za a zartar da wannan wasiyar ba saboda kuma za a cikin kudin shi za a biya masu ginar ramu ramin da za a sa shi da likabani da masu wanka duk in biya ake yi idan inda mu ainihin mu abubuwa da soki fa akwai inda dan uwan ka yayi mutu wurin da za a sa shi ka saya to kaga in ba ku da kudi ko ƴan uwan shi cikin kudin su za a saya masa inda za masa kabari a nan za a doki a cikin kudin za a biya masu gidan ramin masu masa wanka duk masu kula da wannan jana'izar kun bayyana idan ka kenan mamaji na buƙatar sitira har guda uku har guda nawa guda uku kuma ana son wannan abun ya zamanto farin kyalle ya zamanto farin kyalle sai dai ba a masa riga kamar da ya tabbata babu wata riga a ciki kamar da ya tabbata in ji al-Imam an-Nawawi ya ce wannan ba yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riga ba haka abu na biyu daga cikin fa'idar wannan hadisi ana son fararen kaya da kuma tsaftace shi ne kafanin abu na uku wannan yanayin shi ne mafi dacewa da kula da abu mai kira suna da mamaci a kula da shi abu na ƙarshe kuma ba laifi in aka yi mutum likafani guda ɗaya amma kuma an so a ƙara babu laifi idan an yi gudan ya dace in kuma aka ƙara su zaman ta uku to kuma fa ni'ima mun fahimta in akwai abin da zai buƙatuwar na a ƙara masa ba laifi sai a ƙara masa to yanzu ya ake sa mutum cikin likafani shi ne likafanin farin jama'a likafanin farin ana sanya shi za a sa likafanin ne babban sai a zo shi daga ƙasa mai bi masa haka na uku hakan to kaga kenan sai a ɗora mamacin saman ƙaramin to sai a linke sa da shi idan aka linke sa da shi kaga yanzu an rige daga cibiyar sa zuwa goyar duka nan ya rihu to kuma sai na biyu shi ma zai ja wanda ba zai shiga gaba ɗaya ba sai kuma na uku shi ne wanda za a ja zai shiga gaba ɗaya a taƙaita kenan to sai kuma abin da ya shafi mai gawa wanka mamaci in mutum ya mutu ya ake masa wanka kuma wani irin ruwa ya kamata a wanke sa da shi kuma so nawa ya kamata a yi masa wanka shi ma mutane da yawa ta yi nasu kai fa wallahi da abin mutane da yawa ta yi nasu kai yanzu da yawa ruwa cikin mutum goma ka iske mutum goma a fada ka samu bisu taɓa wankan gawa cikinsu ba a kasan shi nan ba a kauɗi nan ba a kauɗi abu ne wanda ba a cika yi ba to ya kuma matsalar ba a iya ba ne wasu kuma ko tsoro ne ko miyau musani ba da kuma yadda ake sa mutum cikin kabari shi ne tashyi'ul janazati sanya cikin tuna masa kabari الحديث السادس والخمسون بعد المئة حديث نبي دستين دبير أن أم عطية الأنصارية أن سامد أم عطية متمني المدينة قالت تكتوى دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياشق غمو لغة ليرسى الله متى رسوه زينب فقال سيكتوى اغسلنا هذه ثلاث وانكي تسو اكو او خمس كوكما سو بير او اكثر من ذلك كوكيا بير كنن ان رأيتن ذلك ان كن قدي داتي ورين ونن وكم بيتا انا بيتي وانكي تا ايمتا وانكا وانكي نوا ودا اكو ان حر كوكا اكو بقاتوا كوكارا سلامنتو بير in har akwai buƙatuwa su ƙara zamanto bakwai in akwai buƙatuwa a ƙara zamanto tara ana yin wutiri ne wanda bai da zumu ko uku ko biyar ko bakwai ko kuma tara mafhum tayyib sai ce bi ma'in wa sidrin da ruwa da magariya da ruwa da magariya saboda magariya tana tsaftace cikin abin da ke tsaftace mutum lokacin da kafin akwai da samun irin omo wannan da ake wanki da shi kakanni da uwaye da abun da ake ba mu ake aiki da shi wajen a wanki abu ai magariya ce kuma ba dole ba sai danyar magariya ita magariya ko guza ta inda sa cikin waka kada za ta yi kunwa haka ne to kaga ashe akwai hikima kwarai da gaske da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da magariya anan wanda kuma mu dinga tunani da hiki basira da Allah ya muna za mu gano wasu abu daga ciki to Annabi ya ce bima'in idan mun to ciki ruwa akwai ruwa na zalla wa sidrin da kuma magariya waj'alna fi al akhirati kafuran ku sanya kafur a cikin ruwan karshe a cikin wanki na karshe aw shay'an min kafur ko kuma wani abu na cikin kafu na kafur fa idza faragtunna idan kuma kuka ida fa'azinani ku yi min magana tace falamma faragna azallahu lokacin da muka ida sai muka wa manzon Allah sallallahu alaihi magana fa atana haqqahu sai manzon Allah ya bamu zanan sa mayafin sa faqala sai yace ash'irna ha'iyahu yani izarahu yace waton ku sanya mata ku sanya mata wannan zana ku sanya mata wannan zanan wa fi riwayati aw sab'an aw tur riwayati ko ku fa ku ƙara su zama bakwai wanki kenan sai yace wabda'a nabiyya ma minhinna ku fara da hannun su bangaren ta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da huraren arwallah to anan yadda ake wankan gawa jama'a shine idan aka samu gagawa ga masu wanki ta ba a buƙatar kai mai magawa wanka mubasharatan hannun ke taba fatar ya rabi jikin gawar akwai buƙatar ka samu safar hannu gam ka sa idan ka samu gam kuma gam kida zaka samu to alal aqal a karan samu mi dan yawa saboda abu na farin za ku dan kwantar da shi ne sai ku dan dago shi kadan yana kamar shi ya dan dago shi ba kwance bare ran haka sanan kuma shi ba zaune ba mun baita a dan dago a dan dago shi haka kaga bai zama to zaune ba haka kwance yake sai dan dago shi haka shi ba zaune ba shi ba kwance ba to yanzu abu na farin sai a dinga matsa cikin mamaci sai a dinga matsa masa ciki saboda in akwai wani abu dai idan mu ce mutu duk wata kafa gudu a take ta cikin sa idan akwai wani abu na cikin ciki na sauran kashi haka abin da yaci to sai ya zai fita mun bai zako haka za a matsa cikin mamaci ne sannu ana matsawa sannu a matsa shi sannu har a ji abin da ke cikin sa ya sace ya fita to kuma idan aka zo da gawa ba a barin ta tsira ce haka a'a za a rike masa al'aura baki daya saboda al'auran musulmi al'auran mutum ba karamin abu halitta bace karibi saboda kima da darajar dan annabi adam ka mutu ma Allah bai yarda ba a ga al'auran ka ko kuma da haka sai a rike masa al'aura sai a dinga matsa masa ciki ana matsewa yanzu da wannan gamci sai a kama masa ruwa a masa sarki idan aka masa sarki za a wanke wurin gaba ɗaya ko to wannan gamkin kuma ta ida yake sai ka fidda ta ka matsi ka masa ka kawo masa ruwa to yanzu ga wannan gamkin ta ida me ya kamata kai sai kai masa arwallah a wanke masa hannaye wajen baki da kunne ba a sa ruwa sai a samu kada a goga masa kada sai a goga bakinsa mun baita ko masha Allah idan aka yi masa arwallah yadda ake yi gaba daya kunne ba a sa musu ba su ma kadan za a sa sai a goge to kuma sai a wanke masa bangaren dama baki da daga sama har ƙasa idan aka tabbatar ko ina yawon to kuma sai a koma bangaren sa na hagu sai a wanke masa daga ƙasa har sama ashe gun wankan gawa alal aqalla ana buƙatar mutum hudu zuwa biyar mutum guda wanda ke wankan biyu masu juya gawar nawa kenan uku ɗayan kuma yana zuba ruwa kun fahimta ɗaya na zuba ruwa ɗaya na wankewa biyun na juya masa idan kuma akwai buƙatar a ƙaro waɗancan ba za su iya juya shi wato sai a ƙaro masu adadin masu juyawa amma daga wannan kuma su sun wadatar shi da annabin Allah mutum bir suke masa wanka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mutum bir suke masa wanka to haka zaka ake gawa haka ake magawawo ake mamaci wanka idan ka yi da wankan farin kuma yanzu wannan safar kuma sai ka cire ta sai ka dauko wata safa sai ka sanya mun fahimta sai ka ƙara wanke sa ai na uku haka ake bagawa wanka idan aka yi da kuma to yanzu lokacin da za a sanya shi saman likafanin to kuma za a duka shi tsirara ba a za a ƙara rufe sani da wani kyallan har a zuwa azasa jama'a mun fahimta da ke wankan gawa Allah ya dace da mu a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa ana magawa wanka guda uku ne in akwai bukata a ƙara biyar in akwai bukata a ƙara su zaman to bakwai in akwai bukata ma za a yi ƙarawa su zaman to tara lokacin da diyarsa ta tara su to sai su ummu atiya suka mata wanka wannan na karantar da mu cewa ashe idan mace ta haihu idan mace ta tara su to mata ne ya kamata su wanke ta idan mace Allah ya mata rasuwa to mata ke mata wanka idan namiji ya rasu namiji zai maza ke masa wanka kun fahimta idan kuma yaro ne to mazan za su masa wanka kuma sai dai kuma babu laifi miji zai iya wanke matarsa mace kuma za ta yi mijinta wanka miji zai yi matarsa wanka kuma mata za ta yi wa mijinta wanka amma daga nan kun ba kowaye ma sai dai a samu ƴan uwanta mata su yi mata wanka yannanta da ƙannanta ta su wanke ta wannan hadisi ya karanta da mu wannan abu abu na biyu yi magawa wanka fardu kifaya ne ba wajibi ba fardu ainin bane idza qama bihi al-ba'du saqata anil baqin duk ba da an ce mutun ya mutu ba dangin ku dan uwan ku ne sai duk ku zo ku cika cika hurin mai inda ake magawa wanka a adadin da ake da bukata su kadai za su tsaya sauran kowa ya hito shi abu na uku idan wanki uku bai wadatar ba sai a yi biyar idan biyar bai wadatar ba sai a yi bakwai idan bakwai ba su wadatar ba sai a kara su duk da wasu malamai suna kayyage wasu ce bakin bakwai ma ya isa bakin bakwai ya wadatar daga cikin abin da ya kamata mun fahimta ana sanya ruwan magariya cikin wanka ana sanya ruwan magariya cikin ruwan wanka to ruwan magariya yashi ake amfani da su shi ne ana amfani da ruwan magariya ne lokacin da aka zo wankan ƙarshe wankan farin da na biyu ba da ruwan magariya ba za a yi ne da ruwa wannan adi idan aka zo wankan ƙarshe sai a sanya magariya mafhum to sai kuma abin da ake da bukata na kafur shine ana sanya wa mutum kafur in ya ana sa kafur a wannan a mawdi'i sujud wuraren arwala da wuraren sujuda ana sanya masa kafur to sai kuma ummu afiya ta karu ta ce wa anna umma afiyata qalat وجعلنا رأسها ثلاثة قرون تجي سي مكا سنيا ايتا ايتا زينب مكا سنيا تا مكي متا ابن نن اي دنقله غدا اوكو مكا دنقله متا كانتا غدا دنقلا غدا اوكو دما مون فايتا تجي سي مكا سنيا كانتا سي مكا دنقله متا كانتا دنقلا غدا اوكو to tambaya anan shin yanzu wajibi ne in mace ta mutu sai an kunce kashin kanta baki da sana mutu gulan gulan ko kuma yani yanzu tambayar wajihu su'ali ilaikum eh miye shari'a a ciki tana ai mun san mutane da ba suna biye shari'a bane wajen wajen abin nan miye shari'a ce za a bude kitsanta ne a yi mata sabon kitsan ko kuma a'a
idan kanta ne yana bude za a kitse sa shi da abin da ya tabbata a zahirin hadisi yana cewa idan kan yana bude ne za a yi masa kitse amma ina kitse ba buƙatar sa a yi mata sabuwar kitsen tana aiwa wata kwalliya ake yi ba wa za a yi ma kwalliya mala'iku kowa ba za ta buƙatar wannan ko Allah ya dacar da mu to kuma kage wannan abin hadisi na kanta da mu har yau التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شيء خاص به وانا أبني وانا يكي أبني لبردن الله كوي تيوى النبي يبادو إزار زننسا هو جبتا سيبادا يتي أسن يام أزين يسا وانا أبني سمت سامو تبركي وتنبيا يزي أهل التئلم وجين يموت سيأتي شيهي واني كومالا واني يكاو ni yasa a sa masa ma shi kace wannan abun bai halitta ba bid'a ce kuma haramun ne amma manzon Allah shi kan dan gatan Allah za a yi amma wani a zo a ce a bar amsu rigar ware saboda shi na wani da ware ne bai dacewa wannan shi da abun da suka ce a cikin shari'ar musulunci Allah subhanahu wataala ya dacar da mun gane da ake wanke mamaci ko masha Allah sai kuma hadisi na gaba al hadisi sabi wal 50 ba'da al 100 hadisi na 170 al sabi wal 50 na 175 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullah ibn abbas Allah ya kara musu da radiyallahu anhuma qala yace bainama rajulun waqifun bi arfah yace wata rana mun je aikin haji da manzon Allah aikin haji da manzon Allah yayi guda daya a hajjatul wada a ranar arfa ana tsayuwar arfa wani mutum yana tsaye idza waqa an rahilati sai ya fado daga dabbarsa raqumarsa yana faduwa fa waqasatuhu aw qala aw qasatuhu yana faduwa sai wuyansa ya kare zoci a ko kuma ta buge sa ta halbe sa ne har wuyan ya kare sai ya mutu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa yafsiluhu bima'in wasijr ku wanki sa da ruwa da kuma magariya wa kaffinuhu fi thawbayhi usanya sa kuma sa likafani cikin tufafin sa wani tufafi ne yake sama dake da su cikin harami sa ko saboda ai ana tafiya arfani da mi da ihrami yana cikin ihramin sa kaga ba abu kafir a ce sai an zo an nemo wani da kafani idan mutun ya mutu idan ya mutun ya mutu cikin harami ihramin sa za a busu ne za a masa wannan da kafani da wannan abun za a masa wanka sai ya ce wa kaffinuhu fi thawbihi ku yi masa da kafani da tufafin sa wala tuhannituhu kar ku sanya masa tirari wala tuhannituhu kada ku sanya masa turare a wajen wanke sa kada ku sanya masa turare wala tu khanniru ra'sahu kuma kada ku rihe kansa kada ku rihe kansa fa innahu yab'athu yawmal qiyamati mulattiyan domin za a tayar da shi wa zai tayar da shi Allah zai tayar da shi ranar tashin alqiyama mulattiyan yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كلمة من توحيدك إذنكو إذا متن يموت وجن أيكن حج با أرفا وإندنا تكين حر إحرامي بذها أساوة سوستطافي ببنشن ولن تطافي وسلم بها أليه كذا وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه أو تروايا كد كريه غسك سوك مكريه مسكي كد كريه مسا غسك كد كريه مسكي kunga wannan hadisi jama'a akwai abun doka kwari da gaske na fari daga cikin abun da ya gabata mu fahimta mu gane wannan sahabin ya faɗo daga dabba ne sai wuyan sai kari sai ya mutu sai manzo Allah ya umarci wasu daga cikin sahabbai da su yi masa wanka ashe ba duka bake mun gawa wanka wasu daga cikin sahabbai su yi masa wanka sannan kuma su bashi cikin zanin da yake a kai zane nawa mutum yake sa aikin haji zane biyu ne kawai mutum zai karma gildo guda da kugunsa kuma guda ya ratayo sa ai haka ne ko ba sha Allah to kaga shi cikin biyu za a bar sa cikin wannan biyun za a bar sa
kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su a sanya masa turare kuma annabi ya hana arihi masa kai to sai manzon Allah ya gayi dalilin da yasa kada a sa masa turare kuma kada a sa masa kada arihi masa kai kusan aikin hajji daga cikin abin da aka hana mahzurat al-ihram shine karin kanka yazo kana zuwa aikin hajji wata hula da rawani ka duk aji shake shi duk girman rawaninka wallahi in ya kai metr 30 sai ka shirke shi duk rawaninka wallahi in ka je duk shehi saka kada ba ta kada sarotarka kana zuwa ɗakin Allah zaka hito kanka da hiri zaka bar shi a bude hula ko hatta shafa ka ji hadisi ba zaka dora ba ba abin da zaka dora kanka bude zaka bar sa ba arihi kai sana kuma ba arihi huska mata ma ba sa sani kaji ba a sani kaji a cikin aikin hajji mace ba ta bi huska ta aikin hajji namiji kuma bai rihi gashin kansa in ka rihi kai laifi sai ka fashi kanka kuma ba a sa wata turare mazan da mata ba mai sa turare gaba ɗaya a aikin hajji daga lokacin da ka sa wannan horin kyallan ba ka sa wata turare daga ciki kuma ba ka cire akage ba ka ɗaura aure kuma ba ka ɗaura mata arni ba ka wakilcin ka ɗaura mutum aure ko waliyanci kuma kai ba za a ɗaura maka arni ba sannan ba ka cire akage kuma ba ka baka kusantar iyalinka mun fahimta kuma baka farauta kana ganin zo mu gahi nan masha Allah ya dan abun nan ka tsoko hanya daga Abiyaru Ali daga Zulhulaifa daga inda ake doka miƙati daga miƙati Zulhulaifa tana can ne kai Nijar ke doka miƙati ai ko duk dan Nijar yanzu in yaje inda ake sauke su Madina daga nan sai su yo Zulhulaifa daga nan kuma zauwa maka kilo 500 da kilo 455 idan mutum ya zo kaga ga wata dabba ba ta haro ta to sai annabi ya gayi hikimar da yasa kan ayi masa arihi masa gashin kai sai ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati waladdiyan Allahu akbar za a tayar da shi a ranar tashin kiyama zai tashi cikin wannan farin kyallan nasa waladdiyan yana talbiya duk alhajin da ya mutu cikin aikin hajji duk alhajin da ya mutu a wajen aikin hajji ku ji da kyau in har ya mutu da ikhlasi ai da mu abinda ake da bukatar dole sai kai dan Allah eh ba ruwan Allah da inda ka mutu ai Abu Jahal ma a makai mutu ko karshe dai ko Abu Jahal dai Abu Lahab ina ya mutu a makka Utbah bin Rabi'a ina ya mutu a makka duk makka suka mutu laka mutuwa a makka ba sharfi bane ba sai tsamani nan wani wani ah abinda ake bukata ko a ina zaka mutu dai ka mutu da ikhlasi da mutu da imani shine abin da ake bukata mun bayyana in ka mutu da imani to kai ne sharifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma dai ana kyautatawa mutum da ke cikin aikin hajji zato shine zai tashi a ran in dai dan Allah ya je aikin hajjin kuma dan neman yardan Allah ne ba dan ya dawo ba ta cewa alhaji alhaji in ba a ce ba alhaji kuma shi ta gaba da mutaka sai akwai wasu sakarkarun da fa in mutum ya ce maka ya dawo in baka ce masa alhaji har gaba yake da kai wai kana jin haushin baka subhanallah shi yawa kaje ma ba Allah bane aka yi ma to shi Allah ya ga ka nemi kawai Allah shi karba kawai eh ka nemi ma'ana alhaji fa ni ma'ana alhaji azza'ir wanda yake ziyara ma'anar hajji shine az-ziyaratu ya ga ce hajja bi ma'ana zara da larabci yayi haji ai yayi ziyara shikenan ka je ziyara ka dawo ka kare ka shikenan kawai ba cikin ziyara kake ba nan ka ziyara mu yake ba wata ziyara da kake ta dakin Ka'aba ka dawo garin ku shikenan kawai sunan kare Allah ya dakar da amma ba lai kuma da an kira mutum da alhashi amma dai kuma kanka sa ranka cewa dan ba a kira ka ba kuma wani tawaya ce kai dai kai fatan Allah shi karba kawai wanda ya gina dakin Ka'aba shi ma lokacin da ya gina roƙar Allah yake karba baka bane haka Allah ya bada labari a Qur'ani wa idh yarfa'u ibrahim qawa'ida min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna suna gini suna cewa Allah ka karba muna to da haka duk wanda ya mutu a aikin hajji da imani da ikhlasi to zai tashi ranar tashin kiyama cikin duk taron mala'iku da annabawa da aljannu yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جماعة مو فإنت الله إذا تردم a cikin hadisi na gaba sauran mutum malam jabir muna iya mu idan hadisan ayi sunan hadisi bi su kai saura muna ai gaggauta al hadisu tamin wal 50 ba'da al 100 hadisi na 158 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare da cewa asri'u bil janazati idan ka doko gawa to ku yi gaugawa na kaita jama'a mun faida annabi ce asri'u bil janazati idan kuka doko gawa to ku yi gaugawa ku aje wannan gawar fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi in har gawar ta kirki ce gawar ta mutunan kware ne to kuna gabatar da ita zuwa ga alkhairin da Allah ya tada da mata shine ni'imar cikin kabari tun cikin kabari akwai ni'ima kuma akwai azaba mafhum in har mutunan kirki ne in har mutunan kirki ne to kuna gabatar da shi ne kuna tsira shi da alkhairin da Allah ya ji ita da masa ne ka san kamar ango ne in aka ce za a kai amarya aka tsaya da ta binnan wadin ba a hadin sa shi kai kai ne ko to shi ma mamacin da ana abin nan in mutum da zai iya kai kai ne ma a sani ba eh to in kuka dauko gawa mu yanzu da ake yi in aka dauko gawa ma lokacin ne ake tafiya sannu sannu ba ga bane yana ta yalla kalle mai gawa ci aka dauko a gaugawan kai ta ake yi a kai gaggawa aje aje ta wa in taqsi wa zalika in kuma sharri ce ba alkhairi bace ko ba mutunan kirki bane to fa sharrun tad'unahu ala riqabikum ala riqabikum to za ku sauke wani sharri ne akan wuyayenku in mutunan kirki ne za ku gabatar da shi da alkhairi ya mutu yanzu da alkhairin da Allah ya tada masa in ku mutunan banza ne to kun doma koma kanku sha abin nan sharri mutunan banza to kun sauke sharri ku huta ku mun fahimta da haka ita gawa gaugawan kai ta ake gaugawa ake yi a kai ta hadisi na karshe cikin babin hadis tasi wal 50 ba'da al 100 ashe kun ga babu lahi ashe a abin nan babu lahi da gaggawa wajen kai yin jana'iza da wasu masu suka ce ai ana kayyade kai gaggawan ne idan ya zama to mutun yayi jiya amma irin mutuwa ta kai tsaye sai a ce kawai wane ya mutu irin wannan ana dan jigawa a dan gani in ba dogo su ma ce ba ai ana dan jiran yawa a dan gani a irin to yanzu kuma ai Allah ya kawo mu cikin zamanin da ana akwai aune aune duk da hatta a kimiyyance a yanzu a likitance ba duk wata alama bace ta mutu ake ganewa dan mutane da yawa za a ga a likita za a tabbatar da cewa sun mutu kun ba su mutu ba za a zo a yi aune aunen da ake a likitance sai a ce sun mutu kun ba su mutu ba akwai alamun da ake gane mutum ya mutu a likitance akwai alamun da ake gane mutum ya mutu a gargajiyance al'adance amma dai in mutum ya yi jiya yana mutuwa kowa kai shi in kuma mutu kai tsaye ce to a ɗan dakata ɗan kasa gidan sanyi wala Allah dogon su ma da tashi warwado wallahu ta'ala alam عن أم عطية الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤزم علينا أم عطية الله يكارى متى يردى تتعلم النبي الله يهنى متى ورسو ماتى النبي يهنى ماتى بيا جنائزة عند أكي متى وانك أي متى صلى هر أكيتا وقبرتا النبي يهنى وانك ماتى ko kun fahimta to me ya hukunci wannan taron da mata suke yanzu mutun na mutuwa aka ce jana'iza kakin a dawo ma mata har bakin kofa da niqabai na mina hicci an zazzauna wallahi da su wata mata sa niqabi sai ya mutu ba haka bane wallahi in ba wata ba sai amu za ta aro niqabi ko za ta yi wajen jana'iza to tafiyar wajen jana'izar me ya hukunci ta a musulunci wanda sati mai zawa za mu zo mu bayani a kansa da haka manzon Allah ya hana su akan biyar jana'iza tace walam yu'zam alaina sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi karfafa ba akan mu
Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.